بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan wuni na Laraba ko in ce daren Alhamis 25 ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 8 ga watan June 2010. yau cikin ikon Allah za mu tashi kan hadisi na 15 wanda yake magana akan karimci da kuma rashin magana. hadisin Abu Huraira. bismillah
قال محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
wannan hadisi na Abu Huraira. Abu Huraira ya gabata mun yi magana akan wane ne shi da kuma sunansa ko ba sai an maimaita ba. Hadisi ne babba wajen karantar da mu ladabin rayuwa ta yau da kullum a matsayin mu na musulmi, kuma kamar yadda hadisin da ya gabata na min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya shafi abubuwa da dama, wannan kuma zamu ga ya kushe wasu abubuwa ne kamar guda uku da ya ambata. Rashin magana ko saurarawa mutum ya takaita kan yayi magana, in zai magana kawai ya faɗi alheri ko kuma ya shiru, da girmama makoci da kuma wato girmama باقو وان دزام جي مي اكي نبي دسو. ياتي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دقى ابو هريرة ياتي منزو صلى الله عليه وسلم ياتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دك متمن دي كسن سينا ايمان دا الله دران القرشي تو يفئي الهيري ko kuma ya shiru. wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe to lalle ya girmama makocinsa. wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe to lalle ya girmama bakonsa. za mu zo kan waɗannan lafuzza insha Allah ko ne daidai na ambaci lafazin girmamawa, amma za mu ji me malamai suka ambata na ma'anonin waɗannan kalmomi gaba ɗaya. Manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya nuna mana ko za mu iya fahimtar cewa haƙoƙi sun kasu kashi biyu, akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin bayi. ma'ana haƙƙin Allah akan mu bayinsa, akwai kuma haƙƙin bayi ɗan uwanmu akan mu akan junanmu. wannan hadisin ya nuna mana cewa daga cikin haƙƙoƙin Allah akwai faɗin alheri, ko kuma idan ba za ka faɗi alherin ba to kai kum da bakinka, ma'ana kar ka faɗi komai. ko kuma ka iya cewa daga cikin haƙoƙin Allah akwai kiyaye harshe umuman, ma'ana mutum ya zama yana kiyaye harshensa. malamai suna cewa a cikin abubuwan da Allah maɗaukaki ya wajabta, abin da ya fi komai wahalar yiwuwa shi ne kiyaye baki. da baki mutum yakan faɗi alheri, da baki kuma mutum yakan faɗi alsharrin da zai iya halaka shi. shi yasa har mun kula akwai wasu baitoci da aka nakalto daga Ali ibn Abi Talib a cikin nan littafin da muke karantawa wannan mai sharhin nan, an rawaito daga gare shi yana cewa yamutul fata min atharatin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min atharatir rijli, فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرأ على المهل شوى saurayi ko mutum generally mutum yakan mutu saboda tuntuban harshensa ma'ana yakan fadi wani abu da harshensa wannan abun zai iya kaiwa ga a kashe shi gashi tuntuban harshe ne zai iya fadin wani abu da ba dama a iya cewa ya mai da shi ya koma domin kamar da Bahaushe yake cewa magana zarar gunu ce inda ka zara baka iya mai da abin daidai inda ka zaro shi to haka bakin mutum kamar da aka ce kuma baki shi kan yanka wuya duk wani manganu ne na hikima kuma gaskiya ne za ga mutum saboda yawan surutun sa yawan zancensa zai iya fadin abin da zai aukar da wato rayuwarsa gaba ɗaya ta halaka kamar da a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadin cewa wato mutum zai rika fadin wata kalma yana wasa da ita kamar ba komai ba sai ya zama cewa wannan kalmar aubaqat dunyahu wa akhiratuhu sai ta iya halakar da duniyarsa da lahirarsa ta lalata masa rayuwa gaba ɗaya sai ce walaysa yamutu almar'u min athratir rijli amma mutum baya mutuwa daga tuntuban kafa idan mutum tafiya yake sai ya tuntube da kafarsa ya dan bugi wani abu da wahala dai a al'adance a ce ya mutu in ba wani abu ne kuma ciwo ne ya zo daban ya shiga cikin abun ba yawa amma dai al'adance kawai iya tuntube a ce tuntuban nan sai ka fadi kawai sai ka mutu in dai kafa ce to wannan ba a saba haka ba yace fa athratuhu min fihi tuntuban da mutum zai yi da bakinsa tarmi bi ra'sihi in ta tashi jifa da shi tana jefin kansa ne ma'ana yakan jawo a yanke kan ne gaba daya in mutum ya yi tuntuban baki ko athratuhu bil rijli ita kuwa tuntube ko tuntuban da mutum zai yi da kafarsa tabra alal mahali takan warke in an saurara a hankali a hankali wannan magana ce ta hikima kuma wato gaskiya ce kwarai da gaske don haka mutum ya kiyaye bakinsa anan za mu kula cewa kiyaye harshe mutum ya tsare harshensa daga faɗin abin da ba daidai ba ya zaba kuma ya faɗi abin da ke daidai to babban abu ne kuma yana ga cikin haƙoƙin Allah ba wanda ya fi shi girma girman da nake nufi ba wai kamar muna kwatanta wajibai kamar kace ba wanda ya kai shi kamar wannan tauhidi shine abin da yafi kowanne girma a cikin haƙoƙin Allah amma nan abin da ake nufi da girman wahalar yi yawa ba abin da ke wahalar yi irin wato ka tsare harshenka a ce kar ka faɗi komai sai alheri idan da a ce kowanne ɗaya daga cikin mu za a tarbiyyance shi akan duk lokacin da ya buɗe bakinsa kafin ya ce komai zai yi tunani to za a ga mutane da yawa ba sa maganar da suka saba yi sai sun fasa abin da ba alheri ba ne sai su za kawai sai ya zama alheri za su faɗa amma al'adarmu mafi yawa mukan faɗi abin da ya kawai ya zo ne daga bakinmu wannan kuma shi ke halakar da mutum to shi yasa ya zama cewa kiyaye harshe ya fi kowane abu wahala za ka iya kiyaye abubuwa da dama amma harshenka yana da wahala kamar da wasu malamai suka ambata wannan haƙƙin Allah kenan a cikin hadisi sauran haƙoƙin da aka yi magana akan ikramul jari girmama maƙoci da kuma girmama baƙo za mu ga cewa haƙoƙin mai haƙoƙin ɗan adam ne akan ɗan adam yawa haka kuma idan ka kula kowanne babi ana iya kasa shi zuwa wannan akwai haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin ɗan adam haƙƙin Allah wajen mu'akhadha da kuma abin da zai bi ka a ce ana binka da shi za a kama karan tashin alƙiyama ya fi sauƙi haka ne ko ba haka ne idan dai ba shirka mutum ya aikata ba yawa idan shirka ce mutum ya aikata kuma ya mutu a kai to idan ya je lahira ba zancen a kalli sauran ayyuka kuma ba za a gafarta masa sauran ayyuka ba sai azaba amma idan ba shirka mutum ya mutu a kai ba duk sauran laifuka idan mutum ya aikata su to haƙƙin Allah ya fi sauƙin a sami wato fita daga cikinsa shi yasa ake ce huququllahi mabniya alal musamaha haƙoƙin Allah maɗaukaki an gina su ne Allah akan cewa Allah maɗaukaki ya yafe maka domin Allah maɗaukaki mai rangwame amma haƙƙin ɗan adam in ka mutu yana wuyanka to Allah ba zai yafe ba komai yake yafewa ba daga cikin haƙƙin ɗan adam hanyar da za a yi shine a kwashi ladanka a biya wancan ɗan adam ɗin da shi duk abin da kake da shi na alheri sai a kwasa sai a bashi sai abin da ya kare naka kwata-kwata na alheri sai shi kuma a ɗaya bo zunubansa sai a lifta maka shi kenan sai kuma a shiga wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da muka sani hadisin iflasi ko da ya tambayi sahabbai yace kun san wane ne muflisi suka ce muflisi shine wanda ba shi da dirhami ma'ana kaman kace mutumin da ba shi da naira shine muflisi sai shi muflisi a cikin mu a cikin al'umma shine mutumin da zai zo ran tashin alkiyama yayi sallah ya bada zakka yayi azumi ma'ana dai da ayyukan alheri amma kuma sai a zo cewa ka same shi ya zagi wancan ya daki wancan ya ci mutuncin wannan ya zubda jinin wancan kun ga waɗannan haƙoƙin dan adam ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi sai a riga diban kyawawan ayyukansa ana bai wannan sai a raba idan wanda suka karanta littafin fiqhu a cikin ku musamman wanda ya karanta risala yasa akwai magana da malam mai risala yayi akan iflasi ko muflisi sai idan mutum ana bin sa bashi bashi yayi masa kanta al'umma da yawa mutane da yawa suna bin sa bashi sai a je gun alkali sai a yi masa taflisi taflisi shine a kawo kamar da Bahaushe yake ce a yi masa washe yawa sai a ɗebo duk abin da ya mallaka sai a rarrabawa mutane a ba wannan kaza a ba wannan kaza a biya wannan kaza ta hanyar tahasa kamar da malamin ya faɗa in abu ya kare kuma shikenan sai mutane su yi hakuri kun ga anan duniya ke to a lahira in aka ɗebi ayyukan ko ayyukan mutum sai a rarrabawa mutane abin da ya rage ba abin da za a bar maka su kuma idan ya zama cewa akwai sauran bashin baka gama biya ba sai a ɗebo zunubansu sai a ɗora maka shikenan kuma sai shiga wuta Allah ya yashe mu wannan kun ga haƙƙin dan adam kenan za ka shi sa mutum ya yi ka kokari kada ya rika cin haƙƙin dan uwansa haƙƙin dan adam yana da wahalar biya a lahira amma haƙƙin Allah madaukaki inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abinda Allah madaukaki faɗa kenan Allah baya gafarta ayi shirka da shi ma'ana a mutu akan shirka to Allah ba zai gafarta ba amma yana gafarta abinda bai kai wannan ba shi ko duk abinda aka ce ma duna shirki to tun daga mafi girman zunubin da ka sani a duniya zuwa ƙasa to duk ko menene Allah na gafarta shi da zina ne da sata da luwaɗi da me duk Allah madaukaki na iya gafarta shi in fa akwai tauhidi wannan kuma ba wai zuga mutum ne je kuma ya cigaba da sabon Allah ba yawa don tunda Allah madauki cewa yayi mai wa yaghfiru ma duna zalika mai liman yasha cewa ga wanda ya so ba lalle ya zama kana cikin waɗanda ya so din ba yawa in bai so ba sai azabtar da mutum gurgurdan abin da ya so to saboda imanin sa kuma sai a fidda shi daga wutan nan sai a maida shi aljanna Allah gafarta na muna zuluban mu baki daya duk wanda yake wannan wuri da kuma dukkan al'umman musulmi dan haka a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da yake imani da Allah da kuma ranar karshe to lalle ya fadi alheri mukalli wannan umarnin cewa falyaqul khairan ya zo da lamun amri fa'ul din da ma ta jawabin sharadi ne sharadin da yake cikin man domin man ismu shart ne ko abun malaman nahwu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe to me jawabi in za a jawabi dole a fara da fa'u shi yasa ce fa sai kuma ya kawo lamu lamun din ta umarni shi inji malaman nahwu fal yaqul khairan to idan aka ce Allah madaukaki ya bada umarni asali abun malaman usulul fiqh suna cewa al aslu fil amri an yakuna min li al wujub yau asali a umarni in Allah ya bayar to wajibi ne ma'ana kaman ana ce maka ne nan wajibin ka tilas dinka ka fadi alheri kada ka fadi sharri kenan sai yace auli yasmut don haka karka zo ko kuma mutum ya shiru ya rufe bakin sa kada mutum ya zo fasara wannan hadisin ya dauka zabi ne ake baka ma'ana ko ka fadi alheri ko ka shiru domin ya zo da lamun amri umarni ake baka ka fadi alheri ma'ana kenan kar ka fadi sharri haramun ne ka fadi sharri idan ka rasa alherin da zaka fada yawa kar ka ce sai ka rasa maganar da zaka yi a'a ka rasa abin da zaka fada na alheri to ka kama bakin ka ka shiru maimakon me ka fadi sharri shine abin da hadisin ke nufi malamai suna cewa Allah madaukaki ya ga mana a suratul nisa'i wasu abubuwa guda uku da yace babu alheri sai a cikin su ko la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah cewa babu alheri a cikin ganawar da mutane suke a junan su sai abin da ya kasance magana ne akan sadaka ko kuma wani abu ma'rufi ko islahi tsakanin mutane wato gyara tsakanin mutane to sai malamai suka ce a hada da wannan hadisi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam nan cewa kar mu fadi komai sai alheri a cikin Allah a cikin alqur'ani kuma Allah madaukaki yayi mana defining me ake nufi da alheri ko kuma ya takaita mana cewa duk abin da ba waɗannan abubuwa ba to ba alheri bane ashe kenan duk maganar mutum ta zama ɗayan abubuwa uku imma an takuna amran bis sadaqati wa imma an takuna amran bil ma'rufi wa imma an takuna islahan bainan nas nan wani zai ce to duk maganar duniya ta takaita cikin waɗannan abubuwan guda uku kenan ba wani abu da mutum zai faɗa banda wannan uku sai a ce malamai suka ce eh haka ne amma ka kalli ma'anar waɗannan abubuwan uku menene su tunda ka ji Allah ya kore alheri daga duk wata magana da mutum zai yi dama cewa min najwahu ganawar da mutane suke idan mutum ya ce malam bismillah man sai su dan koma gefe sai su tattauna to ba alheri idan ba maganar sadaka ba ce ko maganar wato wani abu ma'rufi ina maimaita lafazin ma'rufin da larabci saboda zan zo in faɗi me yake nufi da shi ko kuma gyara tsakanin mutane idan wani abu ne baci tsakanin wani da wani an saba wannan ya zagi wannan ko wannan ya ci mutuncin wannan ba a jituwa da juna to ka kira wani ku gana don ku sami yadda za ku sami sulhu tsakanin waɗannan mutane biyu alheri hakanan ka ba da umarni a yi sadaka ka buɗe bakinka ka ce a yi sadaka ko kuma ka umarci wasu su yi sadaka wannan alheri wannan kun ji abubuwa wannan duk sanannu ne to wancan ma'rufi fa me ake nufi da ma'rufi yawwa ma'rufi abinda ake nufi shi kullu ma urifa husnuhu bis shari'ati duk abinda aka san cewa mai kyau ne a shari'ance to ya shiga cikin abinda ake nufi da ma'rufi kaga kenan ashe duk sauran alherai da ka sani ko an faɗi sunansa a cikin wannan lafazin ko ba a faɗe shi ba ya shiga ciki ina fatan mun gane ashe kenan wannan hadisin yayi daidai da waccan aya din ya fassara ta cewa kada mutum ya faɗi wani abu sai alheri alherin nan ko ya zama sadaka ne ko kuma ma'rufi ma'rufin kuma da shi hada komai da komai duk abu mai kyau wanda shari'a ta yarda da shi ko kuma ya zama islahu zatil baini wato gyara ne tsakanin wato mutane ina fatan mun gane wannan in ba za ka yi wannan ba duk abin da za ka yi ya fita daga waɗannan to kun ga ya shiga ina sharri ke to don haka sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce awli yasmut ko kuma mutum ya shiru to ka kama bakinka ka gum kar ka saki kai kar kai wata magana ina fatan mun gane wannan yau don haka mutum na wannan umarni ne shi ma yau kun ga tunda shi ma an ce wal yasmut yau umarni ne shi ma mutum ya shiru kuma ba hani bane domin as-samt shine mutum ya shiru aka kawo lamu shi ma aka kawo shi da sigar fi'il mudari wal yas aw yasmut ko kuma ya shiru yau ba lamun ce ta ta'lili ba ne aw yasmut shi yasa ai aka yi masa jazma a ƙarshe yau to mu koma zamu ga cewa ashe kiyaye harshe daga fadin sharri wani abu ne babba mutum ya kiyaye harshensa kada ya faɗi wani abu wanda ba alheri ba inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah madauki zai tambayi mutum akan komai na gaban jikinsa duk abin da yayi ko abin da zaka ji ko kuma abin da zaka gani da kuma abin da zaka tunani a zuciya da kuma duk waɗannan abubuwa ma duk waɗannan abubuwa da aka ce kullu ha'ula'i waɗannan da kuma wasu ma wanda ba su ba duk Allah madaukaki zai tambayi mutum akan ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kun gani wannan Allah madauki ya nuna mana kenan ba abinda zaka faɗa da bakinka sai face za a rubuta shi mala'iku suna nan masu rubuta maka abinda ka aikata na alheri ko na sharri don haka ashe karka ba su dama su faɗi ko su rubuta maka abinda wato ba alheri ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa man damina li ma baina lahyayhi wa ma baina fakhidhayhi damintu lahu aljanna duk mutumin da ya lamunce mini abinda ke tsakanin wato habinan mukamukinsa biyu da na sama da na ƙasa shine abin da ake lahyayi lahyayi shine naman wato kashin nan sama da kashin ƙasa wannan in an buɗa su baki yake buɗuwa shine lahyayi ba gemu ake nufi yawa to yace duk wanda ya lamunce min abin da ke wannan tsakanin da kuma abin da ke tsakanin farjinsa abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu wato farjinsa kenan to yace ni kuma zan lamunce masa shiga aljanna la ilaha illallah. Ku duba idan mutum idan muna tunani akan irin ma'anoni manya da suke cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka cewa da'iman muna tunani kuma muna tsoron Allah ba za mu aikata wani abu. Kun ga nan bai ce kawai lisan ba, lisan zai shiga ciki. Usman nan suna cewa hatta abin da ya shafi wato abin da mutum zai sa a baki duk zai shiga. In ka kiyaye me za ka faɗa da bakinka, kuma ka kiyaye me harshenka zai janye kai cikin makogoro har a ci, duk waɗannan abubuwan sun shiga. Sannan kuma ka kiyaye abin da ke tsakanin cinyoyin nan naka guda biyu, wanda kowa ya san shi, wanda Allah Maɗaukaki ya gina ɗan adam akan lalle ya biya buƙatar wannan ya biya buƙatar wancan. Duk ɗan adam yana buƙatar sai ya yi waɗannan abubuwa biyu, in ma kullum ko kuma dai lokacin da buƙatarsa ta tashi. To idan ya kiyaye ya lura da haƙƙin Allah, bai faɗi abin da yake haram ba, bai ci abin da yake haram ba, kuma bai aikata abin da yake haram ba da abin da ke tsakanin cinyoyin nan nasa guda biyu, to kamar Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa ne, yayi masa garanti da shiga aljanna. Wannan duka kar mu manta, duk inda mun aka faɗi wannan, to ana hada su ne tare da sharadin me, sharadin tauhidi. Yau don in ba tauhidi kuma ba a kallon fa wani aikin alheri, ina fata mun gane wannan. Yau Allah ya samu dace. Daga cikin abin da malami suka ambata na ma'anonin wannan, da aka ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wannan ya nuna mana ashe waɗannan abubuwan da aka faɗa a wannan hadisin da tsare harshe da kuma girmama baƙo da girmama makwabci, to waɗannan dukkan su fisalin imani ne, wato wasu ayyuka ne na imani. A baya mun karanta me ake nufi da imani, ko an ce menene imani, ko ila karatun salasatul usul da malamin ya zo mana bayanin me ake nufi da imani, me yace? Sai ce bid'atun wa sab'una shu'ba a'laha la qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wanda malamai suka yi amfani da wannan hadisi a matsayin cewa ayyuka su ma juz'i ne na imani, shi yasa suka fassara me ake nufi da imani, sai su ce qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkani ko bil jawarih. Abinda ake cewa imani shine da faɗin baki ka ce la ilaha illallah, da kuma imani a zuci ka kudurce, sannan kuma a aikace a ga ka aikata. Don haka duk ayyukan alheri suna cikin imani. Shi yasa anan sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, domin ya nuna mana cewa waɗannan abubuwan da za a faɗa wasu ayyuka ne na imani, kamar ka gusar da cuta ne shi ma daga kan hanya. Dama ba an ce guda 70 da wani abu bane, to waɗannan su ma suna ciki. Yawwa, ina fata mun fahimci wannan. Banda wannan da yake, yawwa, sai kuma mu zo kan inda yake cewa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Duk mutumin da ya kasance yana imani da Allah da kuma ranar ƙarshe, to ya girmama maƙocinsa. Ana faɗar kalmar girmamawa wajen fassara wannan kalmar ta ikram a Hausance, amma a Larabci ba ma'anarta girmamawa, duk da dai girmamawa ɗaya ce daga cikin ma'anonin. Akwai girmamawa, akwai kyautatawa, akwai ihsani. Shi yasa suka ce abinda ake nufi da ikrami shine ta haƙiƙin duk wata sifa ko kuma haɗuwar siffofin kamala tare da mutum. Duk wata siffa da kamala ce ta ɗan adam, to a same ta a gunka dangane da mu'amalar da za ka yi da maƙocinka. Kun ga idan ka ce girmamawa, kila sai ka fahimci cewa in ya fito da safe in ka gan shi, ko ka ce bari ka sunkuya ka gaishe shi, ko kuma ka taya shi aiki ko makamancin waɗannan, to wannan ba shi ake nufi. Girmamawa ba ita kaɗai ce abin da ake nufi a wannan ikrami ba. Ikrami shine duk wata sifa ta kamala. Mun san ne me ake cewa kamala, wanda za a ce wannan ɗan adam ne musulmin kirki ne, musulmin ƙwarai, yayi wa ɗan uwansa wato yayi wa maƙocinsa, to a same ta daga wurinka zuwa ga maƙocinka. Wannan kuma za a san shi ne ta hanyar shari'a, za a san shi kuma ta hanyar urfi. Menene urfi? Al'adar mutane. A al'adance me ake cewa duk wata sifa ta kamala. Wasu al'ummar sun bambanta da wasu al'ummar. Misali, daga cikin girmama ko kyautatawa ko kuma ikramin a makocinka ya zama cewa kana yi masa sallama in kun fa. Kada ka bude tagar gidanka don ka kalli kalle ka gidansa, mana ka kiyaye masa mutuncinsa da iyalinsa. Ya zama cewa ba ka samun cewa bari ka danyi amfani da wata kofa ka leka gidansa in an yi kuskure an bar kofa a bude ko kuma an bar window a bude. Tunda aka ce fal yukrim, mun ga umarni ne, umarni kuma wajibi ne. A ce idan ka saba wannan umarnin za ka fada ga haramu, da gangan ka ganganta bari in leka gidan wani in ga mai a shi wannan haramu. Shi yasa har a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an aka sa mutumin da aka sake masa ido a lokacin leken gidan mutane aka ce ba kawace ba komai, ba za a je gun alkali a ce kai ma ka kwakwale idan ka ba saboda kai wannan, domin leke je dan ya ga asiri ya ga wato tsiraicin gidanka, wannan kuma haramu. Ina fata mun fahimci wannan. Kaga ashe yana ga cikin haƙinka ko haƙin makocinka a kanka kada ka leke gidansa. Haka nan ko zama ne kuke kowa da motarsa, ka riga shi zuwa ko kuma shi ya riga ka zuwa, to kowanne daga cikin ku ya girmama dan uwan ta bangaren ya bar wa ɗayan inda zai tsaye da motarsa. Karkare ne wannan, shi ma abu ne mai muhimmanci, saboda mai duk abin da zai sa in ya fito ko ya dawo daga wurin nasa aikin ya rasa, sai ya ga cewa wuri biyu da kawai aka bar muku ka tsaya a tsakiya, kaga ba dama shi ya samu wuri, dole zai ji haushi, kila ma ya tsinuwa sannan ya tafi wani wurin sannan ya je ya faki. To wannan ka cutar da shi. Kada ka saki dabbarka ta shiga gidansa ta yi ta'adi. Duk waɗannan abubuwan kun ga abubuwa ne da shari'a ta zo mana da su, wajibi mu kula. Ba sai an kai ga cewa wai mutum ma wai sai ka kula in zai yi magana sannan ka kiyaye in ba zai magana ba. Idan mutum mai saukin hali ne suka ce a ba komai wannan ko na ma ba zai damu ba, ka nemi lada wajen yi din ai wani abu ne, ko da ya gani ba zai damu ba, ballanta na kila shirin da ya yi yayi ne kawai saboda in ma gudun sharrinka ko makamancin wani. Kar mu manta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min sau uku. Sai aka ce wai sai ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, duk mutumin da makocinsa baya amincewa sharrinsa. Ma'ana kana zaune da makoci amma kullun tsoro kake me zai fito daga wurinsa wato ya cuce ka. To wannan mai irin wannan, shi wannan makocin da ake tsoron sharrin nasa ya zama ba imani. Lalle ya zama ya kam, ashe wajibi ne duk makocinka ya zama ya aminta daga gare ka. Da a ce baya nan zaka kula da gidansa, da a ce baya nan yadda zai kula da iyalinsa haka zaka kula da su, ba tare da ka ci masa amana ba. Kar a nemi matarsa, kar ka nemi ƴaƴansa, nema mummuna na bata musu wato rayuwa. Misali yarinya karama a ce wani babba ya je lalata da ita, wannan bayan saban da ke ciki, to akwai kuma katon kuma mummunar cin amana ta makotaka. Domin yaddarsa da ya yi ya zauna kusa da kai a gida, shi kansa aminci ne ko ba ka ba? Dan kila da ya san cewa wannan mutum mai sharri ne, duk irin kuɗin da zai biya ya sayi wani filin ya gina wani gidan a nesa zai yi. Haka ne ko ba haka ba? Yaddar da cewa ba komai bari in yi wannan makoci, ba shi yasa idan za ka yi gida kakan je ka tambayi mutane ba wani ɗin nan da Allah yaya makotaka da shi, kaga ashe akwai aminci a ciki. To shi yasa musulunci ya dora mana lalle mu kula da waɗannan abubuwa. Wasu abubuwan kuma al'adance an san su masu kyau ne, kuma shari'a ta umarce mu da mu kula da su, sai kowa ya san haƙƙin wato makocinsa a kansa. Wannan maganar ikram ke shi kuma jar makoci. Me ake nufi da makoci? A nan za mu ga a wannan littafin Malam Nawawi ya kawo daga cikin maganganun malamai cewa akwai, za a iya kalmar jar za ta iya aukuwa kan mutum hudu: mata ko kuma as-sakinu ma'aka fil baiti, mutumin da kake zaune da shi a gida, sawa'un mata ce ko kuma wato wani ko ɗa ne ko makamancin wannan. Ma'ana dai kamar matarka, ita ma makociya ce. Na biyu, mutumin da ga gidanka ga gidansa, wato gidanku gidan juna yana leke, biyu kenan ko? A na uku suka ce gida arba'in daga gidanka dama da hagu da gaba da gaba da gaba da kuma baya na hudu suka ce dukkan mutumin da yake yana zaune da kai a gari guda ma'ana duk gari ma duk makota ne wannan ai tilakin mutane a wasu malaman suka ce shari'ar Allah duk abin da zan a wajabta maka shi har a neme ka da laifi ko kuma a kama ka da laifi idan baka yi wannan wajibin ba lalle ta zama an haddade ta kuru-kuru kowa san haddinta a gida 40 ko a ce duk gari makotanka ne a urfi ba haka yake ba ya zo a wasu maganganu wasu sun dangana ma abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu hadisi ingantacce akan wannan magana gida 40 din na fata mun fahimci wannan shi yasa wasu malaman suka ce a wannan maganar babu ita ba zancen duk makocinka daga dama gida 40 hagu gida 40 gaban gida 40 bayan ma gida 40 haƙƙin zai maka yawa ko ba haka bane al'adance shi yasa suka ce abin da ya kamata shine a sa abun gurgurdan al'adar wuri da irin rayuwar da ake a al'adance a gumba haushi in an ce makocinsa gidajen da in zai iya ya wajabta a kansa idan za a hau sama a gidansa ya hau ya gaya musu ai waɗannan mafi yawa su ne mafi wato gidajen da za a iya cewa waɗannan su ne makotansa ko ba haka ba al'adance to wannan ya fi kama da shari'ar Allah ya fi kama da hankali maimakon a ce 40 domin ba za ka iya bin waɗannan haƙoƙin ba in an faɗi kuma wannan ne saboda dama hadisin bai inganta ba akwai hadisin amma ba sahihi ba kun ga ashe kenan ba a lazumta mana shi ba ina fatan mun gane don haka abi abin a al'adance al'ada shi yasa malaman usulul fiqh ko qawaid fiqh ya suke cewa wata ka'ida ta su al'adatu muhakkama ba muhakkima ba muhakkama al'ada ana hukunta ta ma'ana ana sa ta a matsayin hukunci ko alƙali idan zai wani abu ko wata shari'a tsakanin mutane yakan tambaya a al'adar gari kaza akwai kaza ko babu al'adar gari kaza kuma ya yake akan wannan kuma zai iya dora hukuncinsa ba laifi bane ina fata mun fahimci waɗannan ma'ana shari'a ta ba shi damar wannan don haka al'adance me ake nufi da makoci kowanne mutane su dubi irin abin da ake cewa makoci idan misali a turai mutum yake ya za a kwatanta makotaka wanda kuke apartment ɗaya ga misali ga abin ɗinka misali block ɗaya kai ga apartment ɗinka yana kallon nasa ko kuma a ce floor ɗinku ɗaya ko wanda in ka sauko idan hawa sama ne kana saukowa shi ma za ka gan shi za ku haɗu ko ya zama na hawan da kake da kuma na hawan da yake ƙasanka wanda dai larura ta sa sai kun haɗu ko kuma dukkan wanda kuke dai block ɗaya domin duk wannan yana ciki za ku iya haɗuwa ko da a lifta ne ko hawa sama don haka duk suna daga cikin waɗanda suke da haƙƙi wato a kanka idan aka wasa abin aka buɗa shi ya faɗi da yawa za ka cewa haƙoƙin ba za ka iya biyan su ba kuma sannan za ka cewa umarni ne aka yi mana cewa mu kyautata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyautatawa makocinsa har umarni ya yi cewa da ya ji an dafa wani abu a gidansa ƙanshin ya buɗe gidan sai ce a ɗaibi wani abu man daga ciki na roman wannan wato nama da aka dafa a kai wa makocinmu mai yahudi sai da yi nasima a kansa lijari na yahudi makocinmu bai yahudi ya je a kai masa wannan sai malamai suka ce wannan hadisin ya nuna mana ashe haƙƙin makotaka bai tsaya ga musulmi kawai ba hatta wanda ba musulmi ba in makocinka ne akwai zamantakewa ta zo kusa na manta ban faɗi makotaka ta wajen aiki ba yawwa makotaka ba ta tsaya a gida ba ne wanda kuke aiki tare a ofis ga teburinka ga nasa akwai haƙƙin makotaka kar ka cutar da shi karka sha taba dama haramce ka sha ka sa ba zai iya zama a wurin ba sai ya tashi ya fita kun ga wannan ka cutar da shi da makamantan irin wannan duk wani wari ko kuma wani turare da idan ana kyamarsa in an ji mutum yana cutuwa ko kuma ka zo da warin albasa daga gida ko tafannuwa duk wannan duk abin da zai ji akwai cutuwa to kai kokari ka gyara bakinka yadda ba za ka cutar da shi ba kun ga wato haƙoƙin da suke musulunci idan kowa zai bi shi wallahi zama lafiya ne za ga akwai abubuwa da dama na haram ma za mu basu ba don komai ba saboda mu haƙaƙa wannan irin abubuwa ɗin idan da aka ce zama za a yi a bayyana mana waɗannan abin da zai shiga wannan babin da wanda ba zai shiga ba sai ga za a yi littafi ko kuma littafai wato masu yawa akan wannan Allah ya sa mu dace sannan me muke faɗa don haka ina jin mun gane wannan zancen makoci inda ake haddade shi yau a al'adance za a kalla menene makoshi kuma wannan shine abin da zai haukanka ba wani wanda ba wannan a magana ta gaba sai ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yana imani da ranar karshe to ya girmama bakonsa bako me ake nufi shi kuma da bako wannan baya bukatar wata fassara da ba abinda muka sani a Hausa ana cewa bako shine dai wancan bako da aka sani a Larabci mutumin da zai zo yayi tafiya ya bar gidansa ya zo gurinka sawa'un a cikin wannan garin yake ko ba a wannan garin yake ba wannan da yake ya zo ya ziyarce ka ko kuma sai daga wani garin yake ya zo ko zai kwana ko ba zai kwana ba to ne akwai haƙƙi akan ka ka girmama shi shi ma abinda ake mai girmama wannan irin waccan ce dukkan wani abu na kamala da za ka yi masa ya zama cewa ya ji an kyautata masa to wannan yana cikin abinda ke wajibinka akan ka wajibi ne ko wajibinsa ne kai akan ka ka aikata shi shi ma wannan malamai suna haddade shi shi ma da urfi tare da cewa wasu sun yi sabani cewa shin maganar ziyafa mutum ya zo a bashi masauki ya kwana wajibi ce akan mutanen birni ko ku wajibi ce kawai akan mutanen ƙauye wasu malaman cewa suka yi ba ta wajaba sai akan mutanen ƙauye ma'ana idan ka zo ƙauyen da babu gidaje ba hotel da za ka je ka yi haya ka kama haya ka kwana to wajibi ne a yi maka waccan da ya faɗi kun ga ko wannan ana samun sa ne a ƙauyuka tunda ba su da irin waɗannan abubuwa din shi yasa kuma na ƙauye dama shi ne zai wato rabu da wani abu na hansa ya sacrificing wani abu nasa don baƙonsa ta sura wadda ta fi kusa da irin wannan abin da ake karantarwa shi yasa suka ce wannan shi ake nufi kuma wannan shi na ga wasu daga cikin malamai hatta a wannan zamanin sun raja sun ce duk garin da yake akwai hotel to wannan wajibcin ya tashi sai ya zama mustahabbi mun fahimci wannan idan maganar kwana ce in dai baƙon zai iya zuwa shi din kuma ba mu buƙaci bane amma in ya zama mu buƙaci ne ba shi da yadda zai yi to kuma wannan abun yana nan amma in yana da damar da zai yi to in ya je gari ya nemi gun kwana ya biya ya kwana ba wani zai ce ya kuma abun wa abubuwa wato a musulunci ana kallon su ne ta mahanga daban-daban yawa wanda ya je ƙauye ba shi da kowa kaga wannan tilas ne aje a ce aje go garin daga ci ko gun mai unguwa ko daga ci a ce a samu masa masauki kun san da haka ake yawa a ce wane ya zo a daga ina kake da gari kaza a ce a gaishe gidan mai unguwa ko dama gun aikin sa ne irin waɗannan abubuwa wannan karimci ne na Bahaushe yawa ba tilas ne akan wannan tsari ba eh zan zo ku magana akan adadin kwanaki don haka wannan muna magana ne akan a ina ne ake yi a ƙauye ake ko ku abinni idan su abinda suke kallo malaman da suka faɗi wannan magana har nace sun raja hata suna kallon maganar wajibi ne tunda abin nan fa umarni ne idan baka yi shi ba za ka yi haram ko ba haka bane to haramcin nan yana faruwa koda mutumin yana da damar ya je haya ya samu wuri shi yasa suka ce idan yana da damar da zai je ya samu wuri ya haya to ya zama mustahabbi kaga ba hana ka ba kenan za ka yi don ka samu lada yau amma ba za ka yi laifi ba in ka bari amma idan babu irin waɗannan wuraren da mutum zai je ya haya sai suka ce to wajibi ne ka yi to wajibin kuma ne yaushe ne malamai sun ce abin da yake wajibi shine kwana wuni ɗaya da kwana ɗaya kwana uku da ake faɗa shi mustahabbi ne yau in ka bashi kwana uku to ka yi mustahabbi amma abin da yake wajibi in dai har ya zo babu inda za shi ba shi da abin hannun da zai je ya nemi wani wuri to tilas ne ku ba shi wuri ya sauko ne shine haƙƙinsa a kanku ina faɗa mun fahimci wannan yawwa amma maganar kwana uku wannan malamai suka ce mustahabbi ne yana ga cikin mustahabbi shi kuma shi ma in ya wuce haka mustahabbin ya faɗi sai a ba shi dama ya je ya nemi wuri shi yasa malamai suka ce shi kuma baƙon shi ma an hana shi ya ƙuntata ma wanda ya je gurinsa yawwa saboda kowa ya san yadda rayuwar take wani da wahala yake samun yadda zai ci da iyalinsa idan aka ƙara wani adadi duk da albarka Allah madauki na sa ta a ko ina to amma za ka cewa zai wahala zai kuntata ko da ba wai maganar abinci ba don Allah madauki yana sa albarka cikin abincin mutum daya ya zama ya isa mutum biyu wani ma lokacin har uku amma za ga akwai kuntata wajen amfani da bandaki akwai kuntata wajen wucewa da gittawa na iyali kila wani ba Allah bai hore masa babban gidan da zai ware gidan baki daban da kuma wajen iyalinsa daban ba sai an ce ku kauce sannan ya wuce to idan ya zama kullum mata ba su da wannan motsawar kana da yara ƴan mata sai an ce to ku kauce za a wuce akwai kunci duk mutumin da ya wuce kwana uku sai ga cewa kai kanka ka fara kosawa irin wannan abun kaman ka matsawa mutanen gida ko ba haka bane to shi sai aka ce shi ma sai kada ya zama ya matsa ki duk hakokin musulunci ba a san wani ya cuci wani Allah ya sa mu dace to menene hakokin naka kai akan sa kai hakokinsa shi akan ka kai a matsayin ka na mai gida da zaka sauke shi babba daga ciki shine bashashatul wajhi kamar da malamai suka amfaci wato ka sakan masa fuska duk irin wahalar da bago ya dauko idan yazo gida ya ga baka sakan masa fuska ba zai iya juyawa ya ce gwanda ya kwana a titi haka ne ko ba haka ba don haka babban karimcin da zaka yi masa shine ya ga cewa wato ka yadda ya zo kuma ahlan wa sahlan wa marhaban wannan shine abin da larabawa da masu ke nufi idan suka ce ahlan ma'ana an nazaltum ahlan ku dinnan baki nan da kuka zo kun sauka a gurin mu a matsayin ƴan gida matukar kalmar da balarabi zai amfani da ita kenan ya girmama bako lokacin da ya fara haduwa da shi marhaban kuma nurahibu bikum kaman mu ce muna welcome shine ma'anar marhaban yawa sai kuma a bako wuri sai a zauna kun ga idan ya zama cewa babu sakin fuska to bako ba zai ji daɗi ba hakanan ya zama cewa ka kyautata masa abinci amma malamai suka shar'anta ba tare da kulfa ba tare da ka kuntata ma kanka ba ka san wani gidan ba a jin daɗi sai an yi baki wannan shi ma ba daidai bane mutum ya kuntata ma iyalinsa baya sakin hannu a ce abin da za a ji daɗi in yana da shi amma zaka in yayi bako har bashi zai je nemo saboda wannan kuma ciyar da iyalin nasa da matansa da ƴaƴansa shi ne wajibi in ya saka shi akwai zunubi a kansa wannan kuwa wajibinsa na kwana ɗaya ne bayan nan ya zama ba wajibi ba kun ga ashe kenan akwai buƙatar mutum ya kula da waɗannan don haka kar ka wato kuntata ma kanka ka bashi abin da Allah maɗauki ya hore maka tuwo ne miyar kuka yau abin da Allah ya hore mana kenan bismillah kuma ka saki fuska ka bashi dama ya ci abinci yana daga cikin haƙƙinsa kuma a kanka ya zama cewa wato in yana magana kana nuna kana sha'awar maganan ne kada mutum ya zo yana magana kuna cin abincin ko kuna tattauna yana baka labari kana nuna duk ka kosa kawai so kake tashi ya tafi wannan duk baka girmama shi ba wato baka bashi haƙƙinsa ba ya zama cewa abin nan da ya dauko da irin humumi da damuwa da ya zo da ita ya samu nutsuwa domin aslan duk inda mutum yake dama in ya samu damuwa yana zuwa gida ne don ya samu nutsuwa in gidansa ne kun ga zai samu nutsuwa gun iyalinsa ƴaƴansa ya tsebe masa kiwa to idan ba gidan fa kun ga zai zo gurin wanda ya sauke shi na akwai bukatar ya saka masa fuska ya saurare shi ya ji damuwarsa kai kuma har yanzu a matsayinka na bako wajen jin damuwar kar ka tsawaita musamman yanzu za ku ga kamar da zamanin da muke ciki yanzu musamman in gun babban mutum ka je sai ga wannan ya zo ya zaunar da shi ya tsare shi duk abubuwan damuwarsa sai ya gama faɗa zai iya faɗarsa a minti ɗaya ko biyu ya tashi ya tafi kuma ga wasu can suna jira su ma za su zo su faɗi nasu sai ga cewa ya tsawaita saboda ko rashin fasaha ko kuma yana ganin in ya faɗa ba a fahimta ba to shi ma sai ya kokari kar ya kuntatawa wanda ya zo wurinsa ɗin ya faɗi lafazi kaɗan ya kuma kyale shi domin kila mai yawan baki ne da yawa gurgudan waɗannan abubuwa ne ma iya barin su haka saboda wato ya zama cewa shari'a ko kuma urfin mu da al'adun mu ita za ta nuna mana menene ya kamata wanne ne kuma bai kamata ba amma dai mun san wato abubuwan da suke na ka'idoji da Allah madaukaki ya dora akan wannan babi akwai wasu abubuwan da na so mu leka su saboda fa'idar da malamai suka ambata a ciki ko dake ba yawa bane ina jin na riga na faɗi wannan sabanin da malamai suka yi akan nan malamin ya kawo shi Ibnu Daqiq al-Eid a shafi na 109 a cikin littafin da aka yi wannan sharhi yana cewa wakhtalafa al-ulama'u fi annahu hal yuktabu 'ala al-insani jami'u ma yalfadhu bihi wa in kana mubahan aw la yuktabu 'alayhi illa ma fihi al-jaza'u min thawabin wa iqab mun san a shari'ar Allah akwai abubuwa da malamai suke cewa al-wajibatul khams ko kuma al-ahkamul khamsa al-ahkam al-khamsa ba al-wajibat hukunce hukunce guda biyar da wajibi ko da mustahabbi da haramun da makruhi na biyar din wane ne mubahi yau biyu ko in ce guda hudun nan suna da alaka da sakamako da ukuba idan kai alheri wato wajibi da mustahabbi in an yi su ana samun me sakamako mai kyau shi kuma haramu da me da makruhi in an yi haramun ana samun ukuba ko yawwa amma makruhi fa ana samun dai rashin lada amma ba a samun ukuba mubahi kuma fa ba su akamako babu ukuba yawwa to anan abin da ya shafi rubutun da mala'iku suke mana idan mun yi magana shin suna rubuta komai ne hatta mubahi a maganganun mu idan muka faɗi magana sai abin da za a bada lada akai za a rubuta da kuma abin da za a bada alhaki akai za su rubuta ko kuwa hatta mubahi wanda babu zunubi babu kuma lada akai shi ma ana rubutawa shine malamai suka yi sabani anan shine malamin ya kawo ibnu dakiqil yake cewa wa ila alqawl athani dhahaba ibn abbas magana ta biyu cewa ba a rubuta wa mutum sai abin da yake akwai lada ko kuma akwai zunubi wannan shine ra'ayin ibnu abbas yawwa fa ala hadha takunu alayatul karima makhsusatan shi yasa sai suka ce wannan ayar da aka ambata wato ta zama makhsusa kenan ma'ana ana kebance ta da me bima ya tarattabu alayhi da cewa sai abin da yake tarattabu alayhi aljaza'u wal uquba shine kawai ake rubutawa ba kawai komai da komai ba inji hasaba ra'ayin Abdullahi dan Abbas wannan dai dan fa'ida ne na'am na'am akwai mai rubuta lada akwai mai rubuta alhaki dan haka eh ai shine idan wannan kila mutum ya kalli abin ta wannan babu tunda mala'ikun akwai mai rubuta lada akwai mai rubuta alhaki shi kuma mubahi akwai mai rubuta shi ko kuwa na'am eh ma'ana ba tunda ba a ce akwai ba ba lalle ya zama cewa yana cikin abin da aka rubuta ba a takaice dai kowanne ne abin da muka yi Allah madaukaki baya zaluntar bayansa ko ba haka ba ba zai zalunce ka idan ka cancanci lada a ce ba a baka ba shi yasa dama za a rubuta haka nan ba zai zalunce ka idan ka cancanci ukuba a ce wato ba a rubuta maka ita ba in aka yi maka ukuba to ka cancance ta shi yasa dama rubutun dan ya zama hujja ne akan karanta tashin alkiyama ba wai saboda Allah madaukaki yana bukatar ya rubuta dan ya sani ina fata mun gane wannan to Allah ya samu dace nan na so nan ko da dan sauran lokaci ko tambayoyi da na so in karanta wasu abubuwa ne to Allah ya samu dace kuma ya taimake mu akan kyautata lafuzzan mu ya zama ba za mu faɗi komai ba sai alheri kuma sannan ya ba mu ikon ba wa kowanne makoci da kuma kowanne bako haƙƙinsa kuma Allah ya sa mu samu nan yawa daga cikin tambayoyin da wasu ƴan uwa suka rubuto akwai wasu guda uku masu kama da juna saboda suna da alaka da abin da muka tattauna a satin da ya gabata duk da dai na ga har yanzu lokacin ba zai isa ba akwai wata magana da nake so mu karanta daga wani fa'il a nan domin amfaninsa da kuma alaƙarsa da mabu'in namu waɗannan bayan Allah suna tambaya a kan malam kamar mutane da suke menene suke zama ne a ƙarƙashin ko suke aiki a ƙarƙashin constitution na ƙasa duk da cewar kafirci ne to amma idan mutum ya yi aiki da shi a bisa larura to malamai sukan kira shi al-kufur duna kufur to malam su waɗannan suna ƙananan kafirai ne ko manya ko ba sa ciki wani kuma yana cewa tunda ba a hukunci da Alkur'ani, shin ya dace ni ne yanke wa kaina hukunci da shi? Na biyu ce, me yasa ba a hukunci da Alkur'ani sai dai mu yi ta karanta shi laifin nawaye? Wannan kuma ce akramakallahu game da kashe dan tawaye, wato albagi, shin yayi daidai da juyin mulki? To kuma idan musulmi suka yi yunkuri irin hakan na niyyar kafa shari'ar Allah fa, shin su ma shari'ar ta kashe suke nan ko kuwa? Waɗannan tambayoyin akan su zami abin da su. Ina jin wani lokaci wannan maganganun sun tafi tasowa, har satin da ya gabata sun dan taso, na ce insha Allah za mu karanta maganganun malamai a kai, ba wasu ra'ayoyi na son zuciya ba insha Allah. Amma kafin wato mu bude file din ko mu karanta, akwai bukatar ƴan uwa su sani cewa abin da ya shafi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar, ko wato shari'ar Allah, wajibi ne akan al'ummar musulmi su hukunci da shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita a Qur'ani da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana cikin wajiban wato mai shugabanci ya yi kokarin ya ga cewa wannan din shi ake yi. Idan kuma aka samu wani hali da wannan din ba haka yake ba, kamar yadda wannan mai tambaya yake tambaya, laifin wane ne kuma ya da'ai? Sau da yawa waɗannan maganganun ƴan uwa sukan ɗauke su yi magana a kansu, ko su damu da yawa a kansu, ko kuma har su ce bari su ɗauki mataki da hannunsu a kan maganin ko fidda mu daga irin halin da ake ciki. Hakika abin da nake so in bayyana wa ƴan uwa shi ne wannan mabu'i ne babba a ko'ina a duniya, ana fama da shi duk inda musulmi suke. Shi yasa har ya zama waɗanda ba musulmi ba da shi suke amfani su kawo mana tashin hankali tsakaninmu, yadda duk ɗan abin da muke da shi ɗin ma na addinin a rasa shi, ballantana abin da ya shafi wato hukunci ba da abin da ko kuma da abin da Allah Maɗaukaki ya saukar ɗin. A wannan matsalar abin da ke so in faɗa a kanta shi ne matsala ce khilafiyya. Me ma'anar matsalar khilafiyya? Matsala ce da malamai suka yi saɓani a kanta. Don haka duk mai magana a kanta baya hukunci akan wani mu'ayyani sai da dalili akan shi wannan mu'ayyanin, a tsaye da dalili a kansa, ba haka kawai juzafan mutum ya zaɓa ya ce hukuncin kaza ne ko hukuncin kaza ba. Kallon umumin nususi, wato nassi am, sai ka ɗauke shi kamar misali, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, sai ka ɗora shi akan kowa da kowa, wannan kuskure ne kuma ba aikin malamai ba ne. Malamai da suka san me ake nufi da wannan ayar ba haka suka yi da ita ba. Domin hukunci, lafazin hukunci, komai na iya shiga cikinsa, bai tsaya ga hukuncin alkali a kotu ba, ba shi kawai ake magana a nan ba. Domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kotuna irin namu da muke amfani da su. Don haka hukuncin da ya yi amfani da shi ya shafi kowane irin abu. Hukuncin da za ka yi tsakaninka da 'ya'yanka guda biyu, ka fifita ɗaya ko ka zaɓi ɗaya, ka rabu da ɗayan, baka bashi wato baka yi masa adalci ba, shi ma zai shiga cikin wannan. Don haka ashe idan ka ɗauki cewa wannan ayar tana da wannan irin umumin, duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to kafiri ne, to za ka faɗa kai kanka a gidanka akan irin wannan hukunci. Shi yasa ka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ya kamata ku sani, yana gaya wa Khawarijawa lokacin da suka fara amfani da wannan aya suka kafirta Ali ibn Abi Talib, cewa laysal kufru ko kuma laysa ma'nahu ma tadhhabuna ilayhi, ba abinda kuke nufi ba ake nufi da wannan aya, inna ma huwa kufrun duna kufrun, kafirci ne wanda bai kai kafirci ba, ma'ana kafirci ne karami wanda baya fidda mutum zuwa ga musulunci, wato daga musulunci ya kai shi zuwa ga kafirci kowane irin nau'i. Ina fatan mun gane. Sai dai malamai sun kasa kashe-kashen hukunci ba da abin da Allah Maɗaukaki ya saukar ba zuwa kashi daban-daban. Idan mutum kamar da malamin ya kawo a nan, idan ya zama mutum yana itikadin cewa hukuncin Allah madaukaki shine wajibi shine kuma daidai, amma wani abu yasa ya kasa yi ko saboda san zuciya ko an bashi rashawa ko makamancin sa, to ba zai shiga cikin wato kafirci ba, saboda me ya yadda da shari'ar Allah shari'a ce. Ina fata mun fahimci wannan, don haka ba za ka zo kawai ka ce saboda bai hukunci abinda Allah ya sauka shikenan suka dora masa kaula san sai a ce ya zama kafiri ya fita daga addinin musulunci, ko kuma mutumin da ya yadda da wannan shari'ar ta Allah ita ce gaskiya ita ce daidai, amma wani umarni da ya fi ƙarfin nasa ya hana yi wannan abu, duka ba zai shiga cikin mai kafirci ba saboda wannan dalili. Ina so ku fahimci wannan, saboda kar a riƙa amfani da irin waɗannan lafuzan ana jefa mu wato samari tunani kawai suna ɗaukar wato wanda suke fahimta bai yi wani abu yadda su suka fahimta ba ya zama kafiri. Lafuzan da na faɗa suna da ma'anoni yadda suka fahimta, yauwa ba lallai zama da shari'a ta fahimta. Idan muka lura da tarihin ƙasar da muke ciki, ƙasa ce da muke zaune ƙarƙashin musulunci kafin zuwan Bature, haka ne ko ba haka ba? Tun kafin zuwan Dan Fodio al'ummarmu musulunci ake, domin Shehu Dan Fodio ba shi ya kawo musulunci ƙasar nan ba, attajirai ne na Larabawa da suka shigo ta hanyar Mauritania da Morocco da makamantansu suka shigo kasuwanci, mutane suka karɓi addinin musulunci har ya zama cewa an sarakunan musulunci sarakuna na gargajiya da suka karɓi wannan addini kuma aka ci gaba da rayuwa a kansa. A hankali lokacin da abubuwa suka gurɓace suka lalace aka koma shirka, Usman Dan Fodio ya zo ya yaƙi waɗannan sarakuna suka koma kan musulunci kuma aka ɗora su akan wani, sai ga Bature ya zo. Shi kuma da ya zo akwai hadiri, to akwai hadiri zan dakatar da karatun amma zan karasa bayani ne insha Allah. Maganganu ne na malamai akan wannan matsalar ba akan wani abu ba, ko da ta buƙaci wata muhadara ta musamman ita kadai a yi mata, saboda wayar da kan yan uwa kada irin waɗannan tunani da zai zo ya cutar da samarinmu a zo a yi amfani da su wajen wato jawo fitunin da musuluncin da muke da shi din ma da ake mana hasada akai a neme shi a rasa. Ina fata mun fahimci wannan. Yanzu akwai ƙasashe da suke hasadar zaman lafiya da irin musuluncin da ake, kun ga sanar da jihohi 12 da akai a nan ƙasar cewa suna tatbiƙin shari'a, koya tatbiƙin yake, to yadda ya harzuka ƙasashen da ba musulmi ba, wato ba ƙaramin girma abin yake da shi. Duk mutumin da yake waje ya san yadda in yana karanta intanet yana ganin abubuwa, shekarun baya da hankalinmu yake tashi ba ma ƙasar nan, muna damuwa in muna karanta irin abubuwan da ake planning za a yi kaza arewacin Najeriya, kaza arewacin Najeriya, saboda kawai wannan abin da aka rubuta an ce an sa a constitution ne, ko da ba a yi yadda kuke fahimtar shi ne dai. Don haka jan hankalin da za a yi wa 'yan uwa shine irin waɗannan tunanin. Da ka zo ka ce misali ko gaba ɗaya gwamnati kafira ce, ko duk mai aikin gwamnati kafiri ko makamancin waɗannan, ku kyale wannan maganar ta malamai ce da suka karanta Qur'ani da sanin ma'anoninsa da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaba ɗayan su tara su gufe. Daga cikin abin da ke sa kai adalci in za ka yi hukunci a mas'ala shine me, ka tara duka ayoyin da suka zo akan wannan mas'alar gu ɗaya dukkansu, ka kuma tara hadisan da suka zo akan wannan matsalar wuri ɗaya dukkansu, to sannan sai ka karatu mai faɗi, kuma ka je ka bi yadda malamai suka fahimci waɗannan nassoshin na Qur'ani da hadisai ba yadda kai ka fahimci abun ba, to akan haka shine za ka yi adalci. Ina fata mun fahimci wannan. Don haka ina ba mu shawara, duk da wasu abubuwan da ake yi ba daidai ba ne, wanda muna fata insha Allah Allah kai mu lokacin da za a sami komai ya zama daidai din, to abinda aka samu din nan komai kankantarsa abin mu yi alfahari da shi ne, kuma mu rike shi kada wani abu ya zo ya raba mu da shi. Idan muka ce za mu yi amfani da abinda misali irin waɗancan da ake cewa Boko Haram, ina ji na gaya mana cewa waɗannan ba sunansu Boko Haram ba, yan jarida ne suka sa musu wannan sunan kuma sai duniya ta karba haka shi haramta karatun boko wani juz'i ɗaya ne daga cikin aqidun waɗannan mutanen amma aqida su ita ce kawai gwamnati gaba ɗaya kafira ce sawa'un kun ga har waɗannan da suke shari'an nan wannan shari'o'in da ake yanzu a kotunan mu waɗanda suke faɗa irin wannan magana sun taba zuwa kotun alƙali sun ga da me ake kotunan mu haka wanda ake ce ma area court a cikin abin da ake hukunci da shi menene shi da qur'anin ne da hadisi da littafin fiqhun nan wannan tun kafin wannan fa maganar abin nan na yariman bakura da makamantansa Allah ya saka masa da alheri ina fatan mu fahimci wannan don haka akwai wani wata juz'iyya na wannan abun ana yi rashin kamalarsa ba zai kafirta mu dukanmu a ce dukkanmu yan jihar Jigawa wai saboda ba mu kammala wancan abun ba shikenan an shiga kafirci ya kamata a lura musuluncin nan mai rahama ba shi zai zo da irin wannan shari'ar ina so ku fahimci abin sosai ba wai magana ce ta ko son zuciya ko kare abin da ba daidai ba amma magana ce ta yin abu da dalili magana ce ta dalili don haka akwai buƙatar ka nemi meye fahimtar malamai akan waɗannan matsalolin kamar da nake faɗa in kun san irin yadda ake kulla akwai wani muna so dan saurara ayi hakuri akwai wani gwamna a nan arewacin Najeriya ba zan faɗi jihar ba a shekarun da yayi na farko lokacin da aka zo da wannan harkar shari'a din ya sami wasiƙa ɗaya har guda dubu uku ma dubu ɗaya ba wasiƙa dubu uku ana roƙonsa kada ya yi shari'a daga irin ƙungiyoyin nan na ƙasashen waje kada ka yarda kai shari'an nan kada kai kaza kada kai kaza mun san cewa hatta irin wannan dot din wannan irin nauyin da kuma ko blackmail da ke shiga yana cikin abubuwa da dama da suke kan shugabanni wani abu da kai kake tsammanin ko kake so kaga sun yi rayuwa irin ta Umar ko ba ka muke gani ba sai kaga cewa kana so kaga gwamna yayi rayuwa irin ta Sayyidina Umar da za ka yi masa adalci shine yayi irin takama kuma haka kai da ka fahimci addini to wannan irin abubuwan wato suna buƙatar dan Allah mu riƙa nasiha wa kanmu da hankalinmu ba haka kawai abubuwa suke gudana ba sai an yi tuntuɓi malamai irin wannan zafin kan wani lokaci ya taɓa faruwa wasu samari a Saudi Arabia suka taka suka je wurin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya faɗi wannan akwai kasar din yana nan wani kasar ana ce masa liqa'ul maftuh da yayi da samari suka zo suka ce akar makallahu gashi nan kun zo kun zauna kun bar gwamnati sai abubuwa ake ana ta saban Allah ana ta alaka da turawa ana kaza me yasa ba za ku yi sarakunan nan nasiha a lokacin abin da ya ce musu shine ba zan bata aiki na saboda ku ba idan zan yi nasihar ba sai na zo na tara ku na ce na yi nasiha a daina kaza ko na amummari na yi zage-zage sannan za ku san cewa na yi nasiha ba ina fata mun fahimci wannan ya ce ina yi zan gaya muku saboda kun tambaya amma ba wai saboda wajibi ne in gaya muku don kar ku yi mun wani abu ba ku yi haƙuri al'amura ba haka suke yadda kuke tsammanin su ba duniyar cakuɗin da ke cikinta idan mutum ba a tsarin mulki yake ba bai san me ake ba da irin tension din da zai sa a hana shugaba yin kaza a hana shin kaza don haka duk abin da zai jawo a yi tashin hankali ina ba ƴan uwana shawara kar ku bari a sa ku a hanyarsa maimakon mu samo abin da muke tsammanin zai samu to za mu rasa abin da muke da shi ne komai rashin kyansa ina fata mun fahimci wannan insha Allah za mu ƙara bayanin za mu karanta maganganun Sheikh bin Baz da Malam Albani da Malam Uthaymeen wanda su ne manyan malamanmu a wannan zamanin a da'awa ta sunna da fatawoyinsu akan wannan wato matsala ɗin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da su. Assalamu alaikum.